sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5. Kana za a iya kama mu akan tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Kana masu sauraron kwamfuta suna iya daddangwal voicehausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji yadda 'yan gudun hijira a jihar Borno suka yi zanga-zanga. Sai kuma yadda masana ke ci gaba da kokawa akan yadda darajar naira ke ƙara kurkucewa. Sai kuma shirin Maryam Dauda na kallabi tsakanin rawunna sai sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mayakan kurdawa da Amurka ke mara baya sun ce za su fice daga sansaninsu da ke gabashin kogin Euphrates rana ɗaya bayan da mayakan Turkiyya da ƙawayenta suka gudanar da wani hari a tsallaken iyaka. Mayakan kurdawa dai sun zamo makasudin zaman ɗaɗɗaya da ke tsakanin Amurka da ke ganin su a matsayin abokan haɗin gwiwa da ita kuma Turkiyya wacce ke kallon su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda ke haɗa kai da ƙungiyoyin tsirarrun kurdawan da ke Turkiyya. Mai magana da yawun tawagar da Amurka ke jagoranta a yakin Siriya ya ce kurdawa sun koma gabas ne domin shirin samun yanci a Raqqa. Sai dai kuma babu tabbacin ko mayakan kurdawan sun fice ne a dalilin Turkiyya ta ci gaba da kai hari. Shugaban kungiyar Birtaniya nan da ke kula da haƙƙin kare haƙƙin bil'adama a Siriya, Rami Abdulrahman, ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Larabawa cewa har yanzu mayakan kurdawa na ci gaba da faɗa a yammacin kogin Euphrates. Yanzu haka ma sun karɓi ikon wasu gurare. Ministan harkokin wajen Turkiyya ya ce ya yi magana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ta wayar tarho da safiyar jiya Alhamis, kuma ya ce mayakan kurdawa za su janye daga faɗan. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugabannin Turkiyya cewa kurdawa za su rasa goyon bayan da Amurka take ba su idan har ba su koma bayan kogin Europe ba.
Mayaga Al-Shabaab sun ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka kai wani gidan abinci a wajen shakatawa na ranar Talata a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. Jami'an 'yan sanda sun ce bom ya fashe a ƙofar gidan cin abinci da ke wajen shakatawa na Badr Beach kafin wasu 'yan bindigan su buɗe wuta. Jami'an tsaron Somali sun yi musayar wuta da 'yan bindigan. Ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce an harbi maharan amma babu tabbacin cewa ko dukansu ne suka mutu ko kuma akwai masu rai a cikinsu. A cikin watan Janairu ne kungiyar Al-Shabaab ta kai hari a wani hotel da ke makwabciyar Somalia inda ta kashe mutane sama da 20. Wakilin muryar Amurka Harun Maruf ya aiko da rahoton tashin wani bom jiya Alhamis a wata kasuwar birnin Balhardeer da ke kudancin Somali wanda ya raunata mutane 12 ciki har da jami'an tsaro da kuma wani kwamishinan yankin. Kungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaida na kai hare-haren ta'addanci a kokarinta na kasar gwamnatin Somalia. Ofishin 'yan sandan da na jami'an tsaro da kuma guraren masu yawan shakatawa na daga cikin inda take aunawa.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sama da mako guda kenan an takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi ta zargin abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton da nuna wariyar launin fata da rashin mutunta ra'ayin jama'a. Yana zargin tana amfani da baƙaƙen fatar Amurka kawai saboda ƙuri'arsu yayin da take nuna rashin kulawa da rashin ayyukan yi wanda ke jefa su cikin aikata manyan laifuka. Trump ya daɗe yana gaya wa baƙar fatar Amurka cewa shekaru masu yawa gwamnatin jam'iyyar Democrat ta yi watsi da su. Yana kuma tambaye su cewa me za su rasa idan har suka zaɓi jam'iyyar Republican a watan Nuwamba. Bayan kwashe 'yan kwanaki yana irin waɗannan kalamai ne Clinton ta mayar da martani ga Trump a jiya Alhamis. A lokacin da take magana a jihar Nevada, Clinton ta ce Trump yana amfani da kalamai irin na cin zarafi da rashin ilimi ga baƙaƙen fata, yana kallon su ne kawai a matsayin waɗanda suka gaza. Ta ce wannan abin takaici ne domin Trump baya ganin irin ci gaban da aka samu irin na masu kasuwanci da waɗanda suka kammala karatunsu daga makarantun baƙaƙe da yadda majami'ai ke taka rawa a rayukansu. Clinton ta lura da cewa ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi ƙaran Trump a dalilin zarginsa da aka yi na nuna bambanci wajen bayar da hayar gidajensa ga bakaken fata da kuma Hispaniyawa. Haka kuma Trump shine yayi ta cewa an haifi shugaba Obama a kasar Kenya maimakon ya amince da bakar fata a matsayin shugaban kasar sa.
Hukumar leken asirin tsaron kasa ta fitar da wasu tsofin bayanan siri da aka baiwa tsofin shugabannin Amurka Richard Nixon da Gerald Ford a lokacin mulkin su a shekarar 1970 wanda ke karin haske kan yadda lokacin yakin cacar baka ta kasance a duniya. Cikin kundin mai shafuka 28 akwai bayanai masu ban mamaki kan kasashen duniya suke har da yakin Vietnam mai cike da sarkakiya da ya sanadiyan rasa rayukan sojan Amurka sama da 58. An da baiwa shugaba Nixon da Ford na wancan lokacin an kuma kofarwa fadar shugaban kasa tsawon shekaru 8 tun daga ranar 20 ga watan Fabrairu shekarar 1969. Cikin bayanan akwai ziyarar Nixon zuwa kasar China da tarayyar Soviet mai cike da tarihi wadda ta ce ziyarar da shugaban Amurka ya taba kaiwa. A bayanan da aka baiwa Ford a shekarun mulkinsa akwai abubuwan ci gaba kamar kawo ƙarshen yakin Vietnam sai kuma mutuwar shugaban kasar China na farko Mao Zedong. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla bari mu bude taskar rahotannin namu da yan gudun hijira da suka yi zanga-zanga a ɗaya daga cikin sansanonin da suke a jihar Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta ce ta rushe wasu kwamitin da ke rabon abinci na wasu sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Wannan ya biyo wasu zanga-zanga ne da wasu 'yan gudun hijira suka yi a garin Maiduguri cikin kwanaki biyun nan, wato kama daga ranar Laraba zuwa ranar Alhamis, wanda har ya kai ga datse wasu hanyoyi. Sai dai matakin da suka ɗauka bai zafafa kamar ranar Alhamis ɗin ba, inda ɗaruruwan waɗannan 'yan gudun hijira suka fito kan tituna da kuma kyautar cewa daga ƙaramar hukumar martin suka fito suna kokawa game da rashin samun abinci da ba ruwan sha irin waɗannan sansanoni. Tuni dai mataimakin gwamnan jihar Borno Honorable Usman Durkwa ya zarci waɗannan 'yan gudun hijira lokacin da suke wannan zanga-zanga, inda kuma ya ba su baki. Daga bisani ya ma manema labarai jawabi game da irin matakan da suka ɗauka kamar haka.
A zamanin nan shugaba kuma a zamanin nan mataimakin gwamnan Borno tun da baya gari hakki ne wayana dole ne inji kafin wani ya mishi magana akai saboda da dalilin da aka bani wannan amana. Nan magana da lalle suna tambaya me yasa kawa ka. Kace na daya ba su komiti nan dafa musu abinci, na biyu akwai shugabannin su wanda ba su yi musu adalci kaga bisa abin da ke ba su, na uku sun ci abinci da ke ba su yayi kadan. Kuma da na tambaye su suka ce ga abinci, amma shugabannin na ga maka shugabannin su ne wanda suke dama musu abinci. Mu kuma in ba martin nan ba yawanci yanzu mun fara bayarwa kowa ya dafa da kanshi. Mun gudu wannan bisa ga rashin dafa abinci din. Masu dafa abinci mu su ne suke dafa abinci da ma kansu, mun so ne ma biya su. Ta yaya wannan abin zai faru? Mun zo na ba da directive na rusar da wannan kungiyar dafa abinci, ba kungiyar dafa abinci central. So yanzu na ba da directive ma chairman Sema su zo da mutane a dauka gida kowa a bashi.
An dai gudanar da wannan zanga-zangar ne cikin lumana yayin da jami'an tsaro kan ba jama'a kariya. To wai shin menene ma bukatun waɗannan 'yan gudun hijira ne da har ya sa su gudanar da irin wannan zanga-zanga?
Da mu wanda muna da shi muna cikin hali yunga ne ya fitar da mu zuwa waje. Ba ma samu abinci kwata-kwata. Kana turowa baya zuwa waje mu suna dannawa. Kai yau ya kai ya wuce ya kai wata muna ta wahala wannan camp. Ba ma samu abinci kuma ba ma samu ruwa. Haka suna ci da mu sai a ce an turo kaza suna kai zuwa kasuwa suna sayarwa. Gaskiya mu kan abubuwa a cikin kofin shayi ma ana samu na abu a cikin kofin shayi. Ga ba mu abinci.
Ba mu abinci kwata-kwata ba abinci. In an ran da aka ka buski ma kofi ɗaya ko yaran ka goma ne kofi ɗaya. In yaran ka ɗaya ma kofi ɗaya. Kuma kofi ɗaya ma ba kullun ake ba mu ba sai an sa kwana biyu uku a tsakanin ake ba mu abinci. Da wannan wahalan gara garin mu. Muna cikin wahala tsanani. Azumi ya zo so uku aka mana kunu. Kunun ma bai zama kunu ba domin siga, hatsi, gari ma wanda zaka ba jaketi shine aka zo aka ciyar da mu, so uku aka mana kunu a cikin azumi. Tunda azumi ya wuce zuwa yau ba a taba ba mu abincin da zamu kwashi ko lokaci biyu ba har zuwa yau. Ba mai, ba magi, ba gishiri, ba komai. Biski kofi daya, biski ma duka dusa ne.
Ana mana zalunci kuma abincin an kawo a sace a fita da abincin ana kwashi a banga da ido na wanda suka gani ba ƙarya za su yi ba. Fanfunan da yake da ruwa wani sai kwana da 20 har yaro ba. To mu ɗan hijira ba, Allah ne ya ki mu ba. Allah yana son mu, Allah ne da rahama da kaddara. Kaddara ce Allah da rahama. Wani bai kaman zo na cikin Maiduguri.
Wasu ƴan gudun hijira kenan dake cikin garin Maiduguri suke bayyana damuwarsu da har ya sa su gudanar da zanga-zanga kan irin matsalolin da suka ce suna fuskanta na ƙarancin abinci da ma ruwan sha. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Toma da lamun gode Bello Kalangu. Daga Lagos kuma Babangida Jibrin ne ya aika mana da rahoton yadda masana da ƴan kasuwa ke kokawa kan tashin da naira ta yi, kuma hakan na shafar tattalin arzikin kasar. Ga Babangida din da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
A yadda darajar naira ya faɗi wanda bai taɓa yi ba a ƴan shekarun da suka gabata, inda ake saida dalar Amurka guda akan naira 400 da naira 3. Yanzu haka masana tattalin arziki na ci gaba da nuna fargabansu game da matakan bunƙasa tattalin arziki da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka. Na baya-bayan nan dai shine tsohon gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya kuma sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu, wanda ya gargaɗi gwamnati da ta canza taku dangane da matakan da take ɗauka na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Alhaji Ɗanladi Auyu shine shugaban ƴan canji na jihar Lagos.
Na farko dai saboda akasin ko kuma abubuwan da ya same mu a baya, darajar naira tana ƙara ƙasa kuma darajar dala tana yin sama. Wannan shine abin da muke ganin a halin yanzu, abin da yake faruwa. Amma mu mun san dalilai saboda mun san abubuwan da suka faru a baya, ko mun san halin da ake ciki a yanzu. Yanzu a darajar naira tana 400 da naira 2, 400 da naira 3 a halin yanzu a kasuwa ta ƙasa kenan. Euro ina 453 kuma pound sterling ina 530. Kuma abin da ya faru shine ita babban bankin Najeriya ta sallamo bankoki guda 8 ko 9 daga cikin wato hada-hadar kuɗi ta ƙasashen waje da abubuwa. To wannan ɗaya daga cikin abin da isa.
To sai dai kuma a yayin da tattalin arzikin Najeriya ke ci gaba da tabarbarewa, akwai wasu da ke ganin ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta karkata zuwa asusun lamani na duniya IMF da kuma bankin duniya wato World Bank domin ceto tattalin arzikin Najeriya daga halin da ya faɗa. Sai dai a ta bakin masana tattalin arziki irin su Alhaji Asimu Garba Kurfi, bai kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta karkata zuwa hukumomin ba da lamanin na duniya ba.
Kuɗi darajar su suna faruwa ne da abun da kake, duk wanda bai yi wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai saida ƙasar waje, ya ce kuma yana son ya rike darajar kuɗin shi, to zai wahala. Domin ka dauki wani abu ne wanda yake cewa da kamar wuya duk kasashen da suka ci gaba wadanda suke yi suna diba me suke to mu ba mu da abubuwan da muke kuma kudaden nan muna samun su sai da farashin mai ne farashin mai kuma ya fadi to ya za kai kace za ka rike naira muddin ka rike naira abubuwa bi za su faru kasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba so saboda haka ba za su shigo da kudin su ba za su kai su suka kace maimakon su shigo da dillar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su in suka ga farashin bai masa daidai ba sai su shigo da kudaden su kaga kuma wannan da karshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan kasar dan kiran na biyu kenan kuma idan ba su shigo da kudaden su kudin kasar waje zai ƙara karanci so wannan zai ƙara haɓasa wato a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sayar da kudinta da kuma yadda yake a kasuwa kuma wannan shi mu ne muke gani a yanzu kuma yana ɗaya daga abin da ya yi mu ba da shawara cewa a kiyayi wannan domin in aka kiyayi wannan abubuwa za su yi zuwa da sauki.
To ko ina mafita kenan game da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na tattalin arziki ga dai Alhaji Dalladi Auyu.
Na farko dai a gaskiyance wannan abu ne wanda duk dan Najeriya ya sani kuma mu ma mun kallace shi kuma duk wani mai nazarin yau da gobe ya kallace wannan al'amari. Farko duk Najeriya abinda muka kwanta ko kuma muka dogara da shi shine man fetur. Duk wani hidimomin mu da zamu ce Najeriya a matsayin mu na mutum miliyan 200 ko miliyan 170 mun dogara da wannan arzikin man fetur kuma duk wani economics na duniya da zai bada shawara halin yanzu akan Najeriya yaya tattalin arziki to kada ya bada abu na wata uku ko wata biyu ko shekara ɗaya ko wani abu dole sai mun sa abubuwan da kamar Egypt da sauran kasashen Afirka wanda suka sa a gaba kuma suka dogara da kansu shine noma
yanzu dai a yayin da kallo ya koma sama masana tattalin arziki da kuma ɗan kasuwa da kuma masu zuba jari na ciki da wajen Najeriya sun zura ido da kuma kunne domin jin matakan da gwamnatin Najeriya za ta dauka a nan gaba wanda zai taimaka wajen bunkasa tattalin arzikin kasar Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To an gaishe ka Babangida, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu nan agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin
jama'a. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Aisha Suleiman Dambara, wata matashiya mai tuka jirgin sama daga jihar Katsina. A hiranmu da ita, ta fara ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Ruqayya Suleiman Dambara daga Bakori Local Government, Katsina State. Babana an fi sanin shi da Alhaji Sule Dambara Bakori. Ni ce na goma a gidanmu. Na CABU Zaria, na fara karanta human anatomy and along the way I decided to go and fly.
Wato da kin fara karatun nazarin halittar dan adam sai kuma daga baya kika canza layi kika koma karatun tukin jirgin sama kenan.
Tabbas haka.
A ina kenan kika je makarantar koyon tukin jirgin sama?
Na tafi koyon tukin jirgin sama a South Africa.
Afirka ta Kudu.
Tabbas.
To. Shekara nawa kika yi kina wannan makarantar?
Wata 18 na kammala.
To, me ma ya ja ra'ayinki da farko har kika yi sha'awar ki je makarantar koyon tukin jirgin sama?
Maganan farko shine abin da ya sa na zama hankali na ba guri ɗaya ba lokacin, saboda shi abin da nake karanta lokacin a ABU Zaria ba ki na sani ba, saboda medicine na so in yi sai kuma aka samu akasi ba medicine a wannan shekara. Da ci gaba dai na haƙura da anatomy ɗin ina lallaɓawa haka nan. So ana haka garin binciken scholarship na samun medicine ɗin.
Makaranta koyan aikin likita kenan.
Sai Allah kuma ya karkata ya canza min direction. Sai ina ga kaman a hakan haka Allah ya ga kaman ya ci zama alkhairi gare ni.
Allah sarki. To amma na san ba za a rasa wani abu da ya ja ra'ayinki ba har kika yi sha'awar ki je ki koyi tukin jirgin sama.
A gaskiya a lokacin da nake karatu a Zaria da yake makwabtanmu shine makarantar koyon jirgin ba. So kullum na zo wucewa dai ina ganin college din abubuwa da yawa yana gudu cikin zuciyata. Amma ni dai ban taɓa ce ma kowa komai ba. So along the line kuma na haɗu da wani da na sani shi ma yana wannan makarantar. So kaman uku haka mun ɗan zanna mun yi magana da shi a kan tuƙin jirgin. Yake ɗan ba ni labarin ga abubuwan da yake faruwa, ga inda ake son mutum ya yi, ga abin da ya kamata mutum ba zai yi ba, da yanda jirgin za ta tashi, za ta tsaya a sama, za ta sauka, abin shi yana ta burge ni. Kamar yanda na fara gaya miki, na je na applying na scholarship da ake badawa a Katsina State. Na medicine kenan duk shekara da ake ɗauka.
Tallafin da gwamnati ke ba ɗalibai kenan.
Tabbas. Amma da yake ni ban kai application ɗin na da wuri ba, amma samu na yi jarabawan tantancewa ɗin ba. Sai daga baya da yake Allah iko shi na da yawa, kuma ya san abin da ke cikin zuciyar mutum. Text message kawai na yi receiving a waya na cewa an yi inviting ɗin mu je rubuta jarabawa daga PTDF. Kuma ranar ina ma makaranta ban koma ba, akan da next day zan koma gida. So ina koma gida nake gaya wa mama na ta ce sai in maza in ruga in je in samu in rubuta jarabawa. Kuma cikin ikon Allah ina zuwa gurin na ga cewa duk maza ne, in kaɗai ce mace. Sai kunya ma ni ya kama ni, sai na ce to ko dai ma dai in tafi kawai, ya za a ce in kaɗai ce mace. Ai ma mutane su ce wannan wace irin mace ce cikin maza.
Wannan shi ne kallabi tsakanin rawuna.
Tabbas sai wani ina ga invigilator ne ko kuma shi ne organizing committee dai haka na rubuta jarabawan daga can. Shi sai ya sa aka bi ni aka kira ni. Ba jaraba na zo rubuta ba, na ce na samu invitation. Sai yake cewa ai shi ya tura invitation ɗin saboda sunana na cikin wanda aka ba shi daga Ministry of Education. Ba ni kaɗai ba ce mace, shi ya tura mu sauran, amma ni kaɗai ce na zo. Kuma ya ji daɗi da saboda haka in shigo in rubuta. Na shiga kuma na rubuta a take a gurin aka yi maki, kuma Allah ya bani iko na ci.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku je mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu Aisha Suleiman Ɗanbara da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To, a gaida Maryam, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe. Hakika ina kira ga gwamnatinmu ta jihar Yobe sama da kwana 55. Har yanzu gwamnati ba ta biya salari ba sakamakon binkicen da take. Binkicen yana da kyau domin tantance na gari da bata gari. Assalamu alaikum Voice of America, mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. Ina son yi kira ne ga shugaban kasar mu General Muhammadu Buhari. Don Allah da annabi shugaba kasa Muhammadu Buhari, muna kira gare ka ka gaggauta sauke gwamnan bankin Najeriya idan kana son tattalin arziki ya wadata, idan kana son 'yan Najeriya su ji dadin mulkinka, idan kana son 'yan Najeriya su fita daga cikin kuncin da muka shiga. A yanda masana tattalin arziki suke magana akan wannan mutumin, shi bai san yanda ake gudanar da tattalin arziki ba, shi ya san tattalin kasuwanci ne, saye da saidawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Bisir Baka Auren Auta ‘yan albasu Katsina Saranci da Falgana. Na da kiran da ne kima hukumar martaba sarkin Kano, sannan suna mai da sannu su akan shawara da ya ba shugaban ƙasar Najeriya gaskiya ta yi daidai, saboda muna so irin haka in ta fito a bada shawara don kasa, kuma insha Allah zai amfani da shawara da aka bada, da fatan za a yi amfani da wannan shawara mai girma sarkin Kano.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika. Kuna magana da Alhaji Musa American Suya daga Kebbi Nigeria. Na ra'ayi da zan bayyana su, ina sa shugaban kasa don Allah yayi kokari ya fitta wayar tarho wani lokaci wanda zai ba talakawan Nigeria ya ji korafin su, ya ji nasu bayani da zai yi musu da shawarorin su waɗanda suna buƙatar, saboda masu ba shi shawara su gaya mai buƙatun talakawa. Talakawa suna cikin ƙangi, ko ba gaskiya ba, domin duk abin da zai faru a wannan ƙasar yanzu a lokacin shi za a cewa.
To ma dalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice ne Sarfilu zai ba mu su.
An yi bikin cikar gandun shakatawa na ƙasar Amurka shekaru 100 da kafuwa, wanda ke nan birnin Washington DC. An gudanar da bikin ne a wajen da mutane suka fi ziyarta, gandun mai tsawon kilomita 3 da ke tsakanin ginin Majalisar Amurka da kuma gidan tarihi na Lincoln Memorial, wanda ke samun ziyartar kusan mutane miliyan 24 a duk shekara. A kusan tsakiyarsa akwai gini mai tsawo da ake kira Washington Monument. Bikin na jiya Alhamis dai ya haɗa da abubuwa daban-daban, ciki har da wani ɓangare da ake nuna bayanan mata da mazan da suka yi aiki a gandun dajin, sai kuma guraren wasanni da na wasan yara. An gudanar da bikin rantsar da sabbin 'yan ƙasa a gidan tarihi na tunawa da yaƙin duniya na biyu. Mayakan Kurdawa da Amurka ke marawa baya sun ce za su fice daga sansaninsu da ke gabashin kogin Euphrates, rana ɗaya bayan da mayakan Turkiya da ƙawayenta suka gudanar da wani hari a tsallakin iyaka. Mayakan Kurdawa dai sun zamo makasudin zaman ɗarɗar da ake tsakanin Amurka da ke ganinsu a matsayin abokan haɗin gwiwa, da ita kuma Turkiya wacce ke kallonsu a matsayin 'yan ta'adda waɗanda ke haɗa kai da ƙungiyoyin tsirarun Kurdawa da ke Turkiya. Mai magana da yawun tawagar da Amurka ke jagoranta a yaƙin Siriya ya ce Kurdawa sun koma gabas ne domin shirin samun 'yanci a Raqqa, sai dai kuma babu tabbacin ko mayakan Kurdawan sun fice ne a dalilin Turkiya ta ci gaba da kai hari. Shugaban ƙungiyar Birtaniyan nan da ke kula da kare haƙƙin bil'adama a Siriya, Rami Abdulrahman, ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Larabawa cewa har yanzu mayakan Kurdawa na ci gaba da faɗa a yammacin kogin Euphrates, yanzu haka ma sun karɓe ikon wasu gurare. Mayakan Al-Shabab sun ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka yi wani gidan abinci a wajen shakatawa na ranar Talata a Mogadishu, babban birnin Somalia. Jami'an 'yan sanda sun ce bam ya fashe a kofar gidan cin abincin da ke wajen shakatawa na Banadar Beach kafin wasu 'yan bindigar su ruga ciki su buɗe wuta. Jami'an tsaron Somali sun ce su an yi musayar wuta da 'yan bindigar. Ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce an harbi maharan, amma babu tabbacin cewa sun samu mutum ne baki ɗayansu ko akwai masu rai. A cikin watan Janairu ne kungiyar Al-Shabab ta kai hari a wani otal da ke makwabci Somalia, inda ta kashe akalla mutane sama da 20. Wakilin murya Amurka Harun Maruf ya aiko da rahoton tashin bam a jiya Alhamis a wata kasuwar birnin Badhir da ke kudancin Somali, wanda ya raunata mutane 12 ciki har da jami'an tsaro da kuma wani kwamishinan a yankin. Sama da mako guda kenan ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi ta zargin aboki hamayyarsa Hillary Clinton da nuna wariyar launin fata da rashin mutunta ra'ayin jama'a. Yana zarginta da amfani da baƙaƙen fatar Amurka kawai saboda ƙuri'arsu, yayin da take nuna rashin kulawa da rashin ayyukan yi wanda ke jefa su cikin aikata manyan laifuka. Trump ya daɗe yana gaya wa baƙar fatar Amurka cewa shekaru masu yawa gwamnatin jam'iyyar Democrat ta yi watsi da su, yana kuma tambayar su cewa me za su rasa idan har suka zaɓi jam'iyyar ta Republican a watan Nuwamba. Bayan kwashe 'yan kwanaki yana irin wannan kalamai ne, Clinton ta mayar da martani ga Trump a jiya Alhamis.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sarfiul Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri sai an jima ku.